A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Lagos zuwa London kuma London zuwa Lagos na kan kudi $1,902 kwatankwacin naira miliyan 2,282 idan aka canja dalar akan naira 1,200 sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan 2,500 zuwa sama tashi daga Lagos zuwa London kuma naira miliyan 2,931 sama sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan 2,396 doriya shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan $1,235 kwatankwacin naira miliyan 1,481 wanda yayi kusan saukin da kamfanin Airpis ya samu na naira miliyan 1 zuwa miliyan 1,300 wannan matakin na kamfanin Airpis dai yayi wa ƴan Najeriya da dama dadi banda wasu matasa da suka yi ta korafe-korafe akan kafofin sada zumunta game da kalar tufafin da ma'aikatan cikin jirgin suka sanya wanda bai yi wani tasiri ba in ji wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi da ya ce abin alfahari ne da ya biya kasa da naira miliyan 1,300 zuwa London jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin Airpis ya samar
sunana Hadiza Danu ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels dake Abuja Nigeria gaskiya ba abin da zamu ce wa Airpis sai dai godiya lalle muna alfahari da su muna tunkawo da su sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria da zaki gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan so an sawa mutane sauki kuma za su kara ba student dalibai kenan 15% off daga kudin tickets din so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wayansu jirage su ma su fara zuwa wayansu kasashen kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wayansu kasashen wayannan international carriers za su daina exploiting din mu yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole-dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba so wannan abin da Airpis suka yi ba karamin kyauta sa mana suka yi ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki
a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba Yusuf ya ce
wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga Nigeria zuwa London da jirgin Airpis suka fara ɗan kwanakin suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen Airpis ganin cewa ba a ci zalunta ba kuma ba a nemi a dakile yancin mu a matsayin mu na Najeriya da kuma yancin jirgin Airpis game da yarjejeniya dake tsakanin Najeriya da kasar Ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen mu harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da cikas dewa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta basa ta zamanto ana yin ta dan a samu saukin al'amura tsakanin kasashe su kuma Airpis ina kira gare su su yi kokari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka fakar a tsallaka dan da zarar sun tsallaka ko da dan da iƙa ne za a yi amfani da shi a dakile su ko a kawo musu tsaiko
a yanzu dai kamfanin Airpis ya kuma yi wa daliban Najeriya dake tafiya Burtaniya ta jiragen sarari na musamman da ya kai kaso 15% Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya.